أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ما يقول الله تبارك وتعالى وندا شكني مسا دبي وانسر فلان في هاتاك هذا موانا مسلاتي من البركة نجمع نام ورماداكي dan fara karatu wannan littafi kamar yadda satin da ya gabata aka yi khatama na sai littafin Miskul Asfar fi sharhi wa billati muktasar al-akhdari fi al-ibadat shi kuma yayi izini a sa wannan littafi na fiqhul maliki wa billati wal mutabbaqa ala matni ashmariyya fi daw'i mudawwatil kubra yau sha uku ga watan jumada akar shekara ta 1444 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dade da 6 ga watan 1 shekara 2023 miladiya zamu fara wannan littafi mai albarka na fiqhul maliki wato sharhin ashmari dama kamar yadda muka sani al'ada idan ka gama alari to za ce ka sa in ka gama karatun muktasarul afdari za ce ka sa al-ashmari to wannan sharhi ne na ashmari wanda ɗaya daga cikin malaman wannan ƙasa al-mu'asir wato yayi wannan littafi a matsayin bahasi na majistir wato gama ainihin project ne na gama master din sa daga baya aka mai da shi littafi ya zama saboda ya amfani ɗan uwa ƙwarai da gaske to bayan tana da muƙaddima wanda muƙaddima akwai fa'idodi masu yawa a ciki inda ɗaliban ilimi suke buƙatuwa zuwa gare shi يتي الحمد لله رب العالمين الذي أرشد عباده المؤمنين للتفقه في الدين كما جاء في الكتاب المبين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يتي بيان غوديا والله تبارك وتعالى ya gode wa Allah ubangijin talikai wanda ya shiryar da bayinsa mu'minai ittafaqqi fi din don su samu fiqhu su san addini su fahimci addini kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai kamata ga mu'minai ba duka su tafi su kama harkoki kala daya wato ko su tafi jihadi duka me zai hana a bar wasu jama'a wanda za su zauna suna sanin addini ittafaqqi fi din don su fahimci addini san fiqhu sosai su fahimci addini idan waɗancan mutanen suka dawo wal yanziru qawmuhum idza rajau ilayhim sun mutu ainihin gargadi su gaya musu ga yanda Allah ya ce ga yanda fiqhu yake idan sun dawo daga su kuma harkokin da suka fita watakila ta tsautu za su kiyaye aibuwan da aka gaya musu kamar yadda zaka a cikin surah tauba aya ta 122 yati as-salatu was-salamu latimmani al-akmalani al-fatih al-khatim sayyidina muhammad al-qa'im tsira da aminci su tabbata sikakku kammalallu su tabbata ga annabi wanda yake mabudin abin da yake boye sikamakin abin da ya riga ainihin abin da ya saura shine shugabanmu majibincin lamarinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk man yuridillahi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya sanar da shi fiqhu addini wato in Allah ya nufin ka da alkhairi sai ya fahimtar da kai addini ka gane fiqhu ka gane inda za ka yi komai na addini da halayensa da sahabbansa da sallama wato da aminci mai yawa ya ce bayan haka ba zai ɓuya buga duk wanda yake da mallan wadna lamhatin alfam duk wanda yake da mafi dukkanancin fahimtar mutum zai san cewa anna masabal maliki huwa madarstum mumtazatul awafi za a gane ita masabar malikiya saboda wannan fiqhun da muke yi muna yin fiqhu ne akan masabar imamu malik ita wannan masaba ta imamu malik masaba ce wacce mumtaddatul awaqi wacce take da geza wanda gezan ta ya yadu ya miƙe ko ta ina amiqatul jazar wacce take da wato tushe jijiya mai zurfi fi asfa'il maghrib al-arabi amma wa misra khassa wacce nisan ta ya kai mafi nisan ainihin maghrib al-arabi yammacin kasashen larabawa wato magharibi da arabi magharibi da kuma ainihin misra da garbi ifrat afrikiya yammacin afirka da gas wato biladin sudani da garrukan bakake a duk wadannan wurare wuraren da masabar malikiya ta shiga kuma wata jima'u bainal aqal wan naqal ita masabar malikiya tana hada aqalu da naqal abinda zaka za a dauki nassi abinda aka kiranto na nassi sannan hada shi da hankali tana hada abubuwa guda biyu take tafiya da shi waqad kana muwatta malik wa huwa asahhu kutub alhadith kama zakara ash-shafi yace hakika muwatta na imam malik wace shine wanda muwaddan nan shine mafi ingancin littafai kamar yadda imam ash-shafi ya faɗa da kuma ibn al-arabi da waliyullahi dalali wanda shi ba hanafi ne ba amma ke littafin da yake ingancin shine muwatta na imam malik da habibullahi ibn mayaba da wasu su suka ce kuma ita muwatta abin da yasa waqtar intisaqan bil fiqh ta fi dukkan littafan hadisi haduwa da fiqh saboda ita fiqh ne a cikin ta sannan abinda ke cikin ta ya hadu kwarai da gaske da fiqh da kuma adilla shar'iyya duk fiqh ana gaya ma dalili qur'ani ya ce kaza ko hadisi ya ce kaza imma huwa muwattiqun masjidin bi sidati zahiriyya abinda yake amintacce abinda ke cikin ta sannan yana hade da salsala zahiriyya wato salsala wacce ta fi tsada a wurin malaman hadisi shine abinda imamu muhaddisin ko kuma malaman hadisi suke cewa salsala mafi tsada shine a ce ma an malik an nafi an ibn umar wato a karbo hadisi a ce ma daga malik daga nafi daga dan umar shine silsila zahidiyya wanda wa ma wala al fuqaha fi al masharik al ardi wa magharib hadha al masjid illa dalilan qadin ala ta'sili wa dikkati yace malamai masana fiqhu ba su zaman suna son wanda suke gabashin duniya da wanda suke yammacin duniya ba su zaman to suna son wannan masaba ba nafi ila malikiya sai don zaman to wanta tushenta da kuma zurfinta saboda dukkan mazahib suna ainihin kamar inda zamu samu suna jingina ne da imam malik dukkan sauran malaman wa kad marra al mazahib mazhab al maliki bi marahil adida min marahil al tafil wa al tafri wa al tanqih yace kuma wannan masaba ta malikiya ta wuce marhaloli masu yawa tun marhalan kafata da kuma marhalan rassan da ta samu rassa da kuma marhalan mataki na tace abubuwan da aka samu a cikin masabar malikiya kuma ta wuce marhaloli na jam'u wal ikhtisar to yadda ake hada abubuwa kamar jam'ul kafi fi fiqh ahli al-madina da ainihin sauran tafai na jumu da ake ta hadawa wal ikhtisar da kuma takaitawa kamar yadda zamu samu kamar su muktasar al-akhdari da kuma muktasar ibn hajib mai suna jami'u al-ummahat yace to ta wuce da wadannan marahibin gaba daya har ta kai matsayi na tabbata da ainihin doruwa a cikin masaba saboda abinda jagororin wannan masaba suka tsaya na kokari saboda kokarin su ne aka samu muktasar na ibn shaq ibn shaq din nan yana daga cikin malamai manyan malamai da suka yi mudawwana sharhi akwai muktasar nashi wanda yake kira jawahirut tanina fi masabi alim al-madina da kuma muktasar na ibn hajj na ibn al-hajib shi kuma ana kiranta da jami'ul ummahat wanda wannan muktasar na ibn al-hajib ita ce imam khalil ya gani ya bibiye ta sannan ya zai muktasar al-khalil wanda yake zanne a musamman a kasar hausa ne imam mutum ya san har muktasar to lallai ya san wannan babban littafi na masabar malikiya wanda ake masa kirari da rijaluhu qalil mazajinsa kadan ne ma zaka samu malamai da yawa za su fassara mashi amma su warware ma rumus wato isharori da suke cikin sa ba zai yi ba sai dai ka fassara ka wuce baka gane ma me ka karanta ba saboda mazajinsa kadan ne littafi ne wanda ya kusan duk cikin sa ce rumus ne kawai ramzi ne isharori ne formuloli ne kawai idan ka gane formulan shi kenan in ba gane ba kuma sai dai ka yi hakuri kawai ka karanta haka to har imam khalil ya zo ya nade wannan ainihin fage ya fitar da wannan muktasar nashi bayan sa an samu wanda suka zo kamar wanda yi aqrabul masalik na dirdir da ainihin majamu wanda yake da na muhammadul amir wanda yake da ainihin mujalladi hudu wato kamar ishadus salik na ibnu asakir askar wato askari da ake fada shi ma littafi ne karami amma shi ma rumuz ne ya kusa ya zama irin muktasar din da kuma muktasarul akhdari wato takaitaccen na akhdari wanda muka karanta da kuma kitabu matan al-ashmawi da kuma matan al-ashmawi wanda allazi kana mu'allifu maktur az-zikri min ad-dawahin wat-tariq wat-tabaqat wanda shi wanda ya wallafa ashmawi malami ne wanda ambaton sa ya zama dan kadan ba a samu tarihin sa da yawa a cikin littafai da tabaqat yace to cikin wannan ainihin wa fi hadhihi al-marhala yudrak ma al-asab yace wannan marhala za a riska tare da abun bakin ciki ne a ce annajillu hadhihi al-kutub khaliyan tadlil ani dalili وتكاثر لنا من الشباب من استدارة تلك الكتب. دولا أن الشباب أك أمبتا. ذاك كان يس فيهم النكدي. فأزو أك مس شريعة كفيد الدليل فيهم. بدو أبونا كتيما فيكو لتان فيكو. تينك كوما كمان ما كان تنسك الأسفر. ذاك سام بدو أبونا ما لين فيكو يفدا ما كذا. تي أن كوما أم ستر ما رشيا القرآن يكو حديثي. ما لم يسنا تي أم في أي شيء. دولا أن الشباب أك أمبتا. ذاك سام ديوان سو. بعساو ما لم يدش كوما كمس الدليل يبا. كفيد الدليلن. Abunda malaman suka fada a cikin alqurani da hadisi yace mu ko matasan wannan zamani mun yi kasala belle a ce mun fitar da dalilin wadannan littafai duk da kamar shi ya tsaya ya fitar da wannan aiki kamar shi Ashmari duk abinda yake cikin sa ya fitar masa dalilin alqurani da sunna ya fitar masa kuma wasu daga cikin malamanmu kamar mufti Diyar Nigeria Sheikh Sharif Ibrahim Sari Al-Hussein shi ma yanzu yana cikin aikin ta dalili wato sharhi muktasar akoma da duk abin da yake cikin muktasar da ake cewa rijalu qalil lillan duk abin da yake cikin littafin a mai da shi alqurani da hadisi duk abin da aka cikin muktasar ya samu ma hujja cikin alqurani ko hadisi ko ijma'i ko qiyas da duk abubuwan da ake da dalili da shi yana cikin wannan yakin ba sai da shi ba yace to lallai duk da wannan littafin al'umma sun dukufa akan su kware da gaske daliban ilimi sun tsaya suna karanta su amma dai an kasa samun malamai su ringa fito da dalilai na waɗannan littafai. Wannan littafin nashi kamar yadda muka faɗa basi ne wato basi ne na ainihin majistir yace to bima anna hadaf al-asas li hadha al-amal wa tabyin al-madrak al-usul alladhi itamada alayhi al-mu'allif yace hadafi manufa na tushe na wannan littafi shine fitar da asalin abubuwan da shine ashmawi ya dogara da su yayin littafin sa. Wa innana atba'u al-majma' manhaj al-istidlal wa at-ta'lil yana bin salo ko hanya ta faɗan dalili in an kawo matsala a ce ma ga dalilin ta Qur'ani ko ga dalilin ta ainihin sunna da kuma warware maganganu wani za su dace da irin wannan karatu duk da yana ainihin kwadayi matukar kwadayi ya fitar da duk abin da ya samu ya samar da shi dalili na asali ko dalili na reje da har da bin waɗannan hanyoyi na farko zai rubuta nassin abin da yake cikin ashmawi a saman littafin da rubutu wanda yake manya bayan wannan zai kawo hujja da ambaton kowani kauli ko ta magana hujjar shi kadai duk da wani lokacin zaka samu magana wa ayana ne ko dalilan wahidin yafi lil nususin kaseera zaka samu dalili guda daya ya ishi nasofi da aka kawo cikin ashmawi masu yawa da za a kawo wannan dalilin sai ambace nan dalili saboda ya ishi wannan nasofin gaba daya kuma zaka samu nasfi da yana buƙatar dalilai masu yawa za a kawo da dalilai masu yawa kan nasfi guda daya. Abu na gaba yace yana rubuta nassan mudawwana mudawwanatul kubra da Imam Malik zai kawo ta saboda yace zai amfani da wannan sharhin zai na haskawa ne da mudawwanatul kubra da Imam Malik to zai kawo nassin mudawwana saboda muqarana a hada tsakanin abin da mudawwana ya faɗa da abin da mai ashmawi ya faɗa sannan yana kawo ayoyin alqur'ani tare da sirdar raqani aya ta kaza sura ta kaza amfani da mushafi na madani sannan yana kawo fidda hadisai da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dora darajar wannan hadisai wurin malamai huffaz kamar inda yake kaida wurin malaman hadisi kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa a cikin alfiyatta wa zal hadisi wasafu waqtaqta bil hafiz kaza qadibu nasa Imam Suyuti yace wannan hadisin fa kamar yadda malamai suka siffanta ya takaitu ne da hafizi a hadisi me yake nufi da hafizi shine wanda ya haddace hadisi 100 hadisi 100 nan matanan wa sanadan ya haddace matanin hadisin abinda gundarin abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin ya haddace sannan ya haddace anwane har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace to ba sai anan ba anwane da kace waye ne shi ka san tarihin sa ka san su waye malaman da ya karatu a wurin su ka san wanda ya wabala da su shi ma anwane duk wannan rijalan hadisi kowa ka san shi sama da inda ka san danka wato ka san tarihin sa ka san wanda malaman da ya karba a wurin su ka san almajiransa ka san malamai tsaran sa a wannan zamanin to sai ka san hadisi 100 da wannan ma'aunin sannan ka zaman to hafizi na hadisi kamar yanda Khatib al-Baghdadi ya fada shi ko malam Khatib al-Baghdadi babban malami ne ni shekar ne na 5 dan ya rasu hijira tana da wato shekara 456 ya rasu babban malami ne kware da gaske saboda girman sa wani wata shekara ya je aikin haji shi Khatib al-Baghdadi sai ya taho Madina ya ziyarci sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da ya ziyarci sayyidina Rasulullah sai Yahudawa suka zo sun zo da takarda wata wasiƙa suka ce wannan wasiƙa manzon Allah ne ya ba su sun gaje ta amma gashi nan rubutu ne na manzon Allah ga hakimin manzon Allah jiki manzon Allah ya ce cikin garin Madina a yanka musu wuri kaza su zauna su Yahudawa aka wa malaman Madina suka duba suka ce to ga tsohuwar takarda da kuma hatimi stamp irin stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauko sauran wasiƙun manzon Allah suka stamp iri daya suka rasa kace ƙarya ne in ya zama manzon Allah ne ka shiga uku kace gaskiya ne manzon Allah bai faɗa ba ka saba Yahudu ya zauna cikin Madina hadari ya faru to sai abun ya kulle musu kai sai wani yace ai Khatib al-Baghdadi ya zo al-Hafiz aje a same shi ya kai matsayin Hafiz a ilimin hadisi ya haddace hadisi 100 da wannan abubuwan da aka faɗa aka je aka same shi aka ce faɗa abin da yake faruwa yace mu ga takardan aka miƙa masa takarda da ya ga takarda ya karanta ya ga abubuwan da suka faɗa har da shaidu sai ta kai kuma ya rubuta musu ƙarya ne Hafiz zaka ce ƙarya ne ba dalili yace akwai dalili sai ta mai dalilin yace sun faɗi shaidun su mutum uku su ne shaidu lokacin da aka rubuta musu wannan wasiƙa sun kawo sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan suka ce shaida ne sun kawo Abu Huraira suka ce shine shaidan su na biyu na uku suka kawo wato Sa'd suka ce shine shirin su yace to wannan shaidu guda uku sannan sun faɗi shekaran da aka rubuta musu wasiƙan sun ce an rubuta musu ita ne bayan ya gazo to azabi nan yi Banu Qurayza aka rubuta wannan wasiƙa to shi Muawiya a lokacin da suka ce an yi wasiƙa sai zama shaida bai musulunta ba dan shi Muawiya ya musulunta ne bayan fatu makkata to lokacin da aka yi Banu Qurayza bai fatu makkata ba sannan Abu Hurairah shi ma bai musulunta ba shi ma a baya ya musulunta bayan manzo Allah kusan intikali sauran shekara 2 zuwa 3 manzo Allah ya intikali a Abu Hurairah ya musulunta shi kuma sa'ad da suka ce shaida na uku shi kuma ya rasu bayan Banu Qurayza ya rasu lokacin da aka ce an yi wannan wasiƙa kake nan duk shaidun su ƙarya ne saboda aka mayar musu to saboda menene saboda malami ne mutumaki ne ba tare da an ji an yi a ce a dubo littafi a kaza kaza duk wannan abuwa an karanta an san mazaji an san sabai kowa rayuwarsa da yadda yayi saboda zaman tuwa ta hasib a ilmin hadisi to saboda haka shi Khatib al-Baghdadi yace wa huwa allazi ilayhi tasfisu tasfihu yarji wa tadil wa tajrihi a idan mutum ya zama haka shine wanda ya san yanda ake inganta hadisi ko a ainihin jurhinsa ko a kawo ta'dil na hadisi an ya fi da sunna wa ma sahha wa ma yadri al asanida wa ma qad wujima shine wanda zai haddace sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace abin da ya inganta ya san asani musnadi na hadisi asanid na hadisi anwani anwani nan duk san su da abin da ya rikitar ya san menene ya rikitar a cikin sanadin hadisi da ko menene dalilin da yasa wannan abin ya rikitar sannan fi ruwatu zaid wa mudrija ya san zaidi a ruwat a cikin karanta hadisi za ka samu wani maganan sharhin mai ruwaya hadisin ne ya gane abin da yake sharhin karin mai ruwaya ya san kuma idiraji abin da za a yi idirajin sa cikin hadisi ya shigar da shi sannan ya san ilal na hadisi da duk wannan ilimi na hadisi sannan ya san istilahul qawli ya san istilahi na malaman hadisi idan sun ce kaza kaza suke nufi ya bambance waɗannan abubuwa ya san marakibur rijali mayyaza ya san martabobin rijalul hadisi wannan matsayin sa kaza ne hadisi wannan matsayin sa kaza ne idan mutum ya kai wannan matsayi ya san tika wannan an ce amintacce ne sikatun ko sikatun sikatun a fadaci amintacce amintacce ya san matsayin wannan ya san rauni a wurin hadisi a yi tsirayin hadisi don sun ce ma haza shekun to mai rauni ne bayan ce ma kai shek kana ga an ce ma malami ba idan malaman hadisi sun ce shekun to wannan mai rauni ne shekun ne ya tsofa ya fara manta abubuwa to san wannan ya san wannan wadda ya san kuma ce haza laysa bizab wannan ba kamar wancan bane to shi kenan kawai an ce ma wannan mai rauni ne to ya san wannan ainihin terminology na malaman hadisi irin waɗannan abubuwa ya san su
ya san dibaq ya san dabaka wannan malamin dabakan suwa ne ya rayu tsaran suwa ne wannan malamin hadisin tsaran suwa ne saboda yace ma an wane ka gane tsaran wane ya kai ya karbi wurin wane ko bai kai ba kare yace ya karbi hadisi wurin wanda ba tsaran sa ba wanda bai rayu ma da shi ba to he malamin hadisi ya san wannan kamar dai yanda ainihin kadir idan ya bayyana to ya kawo wannan maganganu sannan a cikin tafiya akwai shafin ma'anil gariba idan ya kawo ma'ana wanda yake sabo zai sharhin sa sannan akwai tawfiqul malumat zai ainihin tawfiqi na ainihin malumat wato tabbatar da duk abin da ya kawo zai tabbatar da shi ya mai da shi daga cikin masdarin sa na ainihi yace wannan wuri daga wuri kaza aka samu littafi kaza shafi na kaza sai an fada ma inda aka samu abun saboda tawfiqan akademi saboda ba shi ne akademiya yanda yake a tsarin jami'a duk ko harafi da ya kawo sai ga fadin da ka samu harafin to haka yake yin wannan ba sun akademi duk inda ya kawo magana sai ya fadi inda aka dauko wannan magana sannan zakar mahallan shahid min hadisi sai ya tabayyana waje istidlal in kana fihi khafa zai bayyana mahallin da shaida na hadisi saboda bayyana mahallin da aka dauki dalili a cikin hadisin idan ya buya sannan makalimin talikin aw ra'in uriduhu bi qultu aw wa'ara idan a cikin littafin akwai inda zai fadi maganar sa zai kawo shi da cewa qultu bayan ya kawo maganganun malamin sai yace shi kuma ya ce kaza ko kuma yace wa'ara ni kuma ina ganin abu kaza sai kawo sharhin da zai sannan bayan wannan akwai tarjuma muktasara li ba'di alamil malikiyya wa ghairihi akwai takaitaccen tarihin wasu daga cikin manyan malaman wannan masaba ta malikiyya farawa da tarihin shi Imam Malik saboda kana cewa kai dan malikiyya ne wai Imam Malik din baka sani ba ya shaka shi shi masabar naka baka sani ba kai dai kai dan malikiyya kake yi kawai sai ya kawo tarihi ta gaskiya kan malaman malikiyya da shi Imam Malik da kuma tarjuma ta gaskiya na ainihin badi badi na shi muktasar al-ashmali ya kawo sharhin sa da bayyana abubuwan da suke ciki sannan yayi nakadin wasu malamai mu'asirai wanda suke ba da fatawa wacce take shahadda wacce ta saba wa ainihin abin da yake cikin littafi mudawwana da kuma hadisi da aka yi istidlali da su yace sannan kamar yanda aka sani duk littafin da zaka yi magana dirasatul sabiqa kai kafin kai wannan rubutun akwai wasu malamai ne suka irin wannan rubutu wanda ya kama da naka ko kai amfani da rubutun su kai ma kai amfani da shi wurin fidda rubutunka yace to lalle shi ma ya yi amfani da wasu littafai kamar yadda aka sani daga ciki littafi na farko da ya amfani da shi wanda ko kuma littafin da yake kamanceccen littafin sa akwai sharhun wa talil muktasar al-akhdar fi al-ibadat akwai sharhi da kuma warwara na muktasar al-akhdar wanda aka yi akan ibada wanda muka sani wato wanda Dr. Aminuddin Abubakar rahimahullah wanda yayi wato shi littafin sharhun muktasar al-akhdar na Aminuddin Dr. Aminuddin yace dudda yana cikin rubutun wannan littafi sai labarin rason shi Dr. Aminuddin ya zo mata fujwa wato ya ainihin fado mata yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah sa shi a cikin aljanna yace wannan littafi na sharhin alari na Dr. Aminuddin littafi ne mai tsada kwarai da gaske don shi Dr. Aminuddin ya tsaya kwarai da gaske ya kawo tarjuma tarihi daga shi na Sheikh Akhdari sannan bayan nan ya bi matsalolin da suke cikin littafin alari yayi sharhin su kuma ya warware matsaloli da ta'aliki a kansu da ambaton dalilai a cikin fasali fasali da lissafin yace to shi ma wannan littafi kamar yadda wancan sharhin alari haka shi ma littafin sa ya dace da wannan a wurin ainihin fito da masabar malikiyya ko fikihin malikiyya bi sabin jadidin allazi yatamaka ma akarin al-hadir fito da malikiyya da wani wato fikihin malikiyya a wani sabon tufafi wanda zai dace da wannan zamani da muke rayuwa ciki saboda ta karanta abu wanda ya tafi wadancan ne zamanin wanda suka lissafi littafin to amma sai a cikin wani shi ya dace zama daidai da zamanin da yake ciki yace shi ma haka duk da dukkan littafan nan na sharhin alarin da shi wannan sharhin ismawi wato sun zo sun yi ainihin faɗi dalilai da abubuwa na sharhi amma dai sun saba wurin shi wannan littafi ya bi ya nemi harshensa ne da mudawwana fil kubura ta Imam Malik a littafi na biyu sifatur radiyya fi fiqh salat al malikiyya sharhun wadilatun wa takmilat al matn al ashmaliyya shi kuma littafi littafi ne da aka yi shi ma sharhan ismawi ke shi ma wanda Sheikh Mustafa Dibul Baga
ya rubuta shi wanda babban malami ne masanin usul fiqh masanin qawaid a kulliyat ash-shari'a wal qanun wal huquq bi jami'ati dimashq babban malami ne a jami'ati dimashq shi ma littafi kamar wanda ya gabata wato littafin nan yayi kama da shi ainihin fadan dalili da kuma fitar da fiqh yanda ake bukata na wannan zamani amma sun yi tabani a wurin idnabi da kare kare shi mai sharhin tan tufat radiya kashi ma yi ya tsawai ta kware da gaskiya wasu kare kare shi ya idafan wasu fasula wanda ba su cikin ashimari wanda in ka hada da muqaddimarsa da kuma kare karen da yi zaka samu ya ninka ashimari ya kai su uku a ce to wannan aikin kuma yana neman haske ne da mudawwana to ya bambanta da wasu shi ma yake akwai ittihadu zawil imam al-aliya bi sharh al-ishmawiyya shi ma littafi ne da aka sharhi ishmawi shi ma irin dai wannan littafi ne duk da ma bu shi littafin ya kula kware da gaske an batun dalilai duk da wani lokacin zai saki fadi dalilan ne ba tare da fadan inda ya samu wadannan maganganun da ya fada ba yace wani lokacin kuma zai fadi qawaid da wabidi maqruha bi radilla zai kawo ainihin abubuwan su abubuwan fiqhiyya wanda suke tare da dalilai duk da shi wanda ya sharhin can baya ainihin yana fadan dalilin da su saba da abinda mai nassin ashmari ya fada yace misali ya zo yana sharhin waladi ka kacin cikin makaru to abubuwan da suke bata alwala yace kwaka nan kalkalewa abubuwan da suke bata sallah kalkalewa da dariya a sallah yana bata sallah ma baya wurwurewa wala sai ya kawo magana cewa lianna kullu ma yanqudu alwudu fi ghairi as-salah dan yanquduhu fi as-salah wannan usul ne wato hujja ne na malaman usul duk abin da yake warware alwala wanda abin da ba warware Allah yin sallah aka a cikin sallah ba zai warware alwala ba yace to wannan ya saba da abin da shi wannan littafin da zamu karanta yake fada shi yana takaituwa ne da dalilai da asali na Qur'ani ko hadisi sai dai idan bukata ya zama dole sai koma da ainihin dalilai na usul sannan a wani lokaci zaka samu shi gumari yakan fadi wato nafsi sai ya zama to ya saba da abin da wancan ya fada kamar inda yazo maganan da mai ishmawi ya fada wa du'a'u ba'da salami al-imam ishmawi yana irga makaruhan sallah sai ce da addu'a ba liman yayi sallama kai imamu kafin kai sallama sai ka ce ba gama tahiyyar ka ba gama addu'o'in ka ba ka ci gaba da wannan ka ƙara wani minti da makaruhi ne to shi gumari da yazo mai sharhin ishmawi da yazo sharhin wannan sai ya kawo wasu hadisai da suke magana akan sallaman imami ya kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zama ai gurgurun abin da zai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ta zal jalali wal ikram da hadisin sirna Anas bin Malik wanda yace yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tashi ya sallah ba sai na Abubakar shi ma idan yayi sallama zai tashi yace da ga waɗannan hadisan duka sun saba da abin da shine ashmawi yake fada mai ashmawi ashmawi shi yana magana idan liman yayi sallama kai imamu kada ka ce ba gama tahiyyar ka ba ko ba gama addu'o'in ka ba malam da ya haddace tahiyya ai an sanya maliman ne zama abun koyin ka yana sallama kai ma kai sallama makaruhi ne liman yayi sallama ka tsaya da wasu addu'o'i yace to shi wannan zaki ya saba da wannan sannan ya kawo littafin tabiinul masalik shi tadrib as-salik ila aqrabil masalik shi ma da abin da ainihin malami wato Sheikh Abdul Aziz bin ainihin Hamdan Al-Mubarak Al-Ihsasi ya wallafa wato sharhi na Muhammad Al-Shaibani Ash-Shafi'i na littafinsa to shi ma littafi ne wanda aka yi shi sharhi na wani matani na masabar Malikiya wanda shi ne Tadribul Masalik littafi ne sananne shi ma duk da littafin ya tsawaita kure daga cikin bayyana mas'aloli na littafin da ya karshe a cikin littafai guda biyar da ya kawo akwai Masalikud Dilala shi sharhi Masailir Risala littafi ne da aka yi shi sharhan Risala ita littafi ne badi arika littafi ne mai kyau kware da gaske mai madaukakin daraja wanda mai littafin ya yi kokari kware da gaske wurin kawo dalilai da illoli abinda duk abin da yake cikin risala ya mata daula ma fi ba za fi lisani kusan idan kuli fil matsala duk da mai littafin ya yi sakin harshe musamman matsala idan ta saba da fahimtarsa ya yi sakin harshe akan malamai musamman abinda in ya saba da abinda fahimtarsa kamar maganarsa ta ƙarshe ya yi mummunan magana akan Imam Malik kansa da Ahlul Qurtaba dafat kamar misalin tasuli da zarhuni yayi idiya cewa ma duk wannan malamai ba su ma san yadda za su dauko hukunci hukunci ba duk da ya kokari ya shirri risala amma da ƙarshe sai ya zama ya saki harshe akan sauran malamai ya kai isa matuƙa akan wannan har ma ya idiya cewa malaman andalus gaba daya wato mutanen andalus ya kai su zuwa ga kafirci saboda suna da wani kasar da ba musulmi bane jagororin kasar ya kawo hujja da dalilin ayat da take cewa walan yaj'alillahu lilkafiri almu'mina sabila saboda su suna ganin karkashin daular kafirai saboda haka su ma sun fita daga cikin addini yace to amma dai wato wannan littafi yayi muwafaka da shi wurin fadan dalilai da kuma takaitawa kan masabar malikiya duk da shi yayi wani ta fadan hadisi don littafin ya kawo hadisi sun kai 4000 sharhin risala da yayi a bai kawaita aikin sa ba kamar yadda wanda suka bace suka tsawaita shi Imamul Gumari wato littafi ne da ya kware da gaske mai kyau sharhin Ishmawi duk da waɗannan abubuwa na ƙarshe sun kawo shi littafi shi kuma risala kamar yadda yake sananne wato littafi ne wanda mai shi da ya wallafa shi sai je dakin Kaaba yayi tawafi yayi addu'a Allah ya sa wa littafin albarka ya sa duk wanda ya riko da shi ya samu albarka kuma ya samu kuɗi saboda shi malami ne mai kuɗi idan ya zo makarantarsa ya zauna zai fito da jaka ne na kuɗi ya baku karatu ya baku kuɗi idan an tashi daga karatu zai bi ɗalibansa ya ta rabawa idan kuɗin ya ƙare kan wanda ya ƙare zai shiga gida ya ƙara ɗebo wasu idan ya zo ba zai ce kan wa na tsaya in ɗora ba zai sake ɗaukowa daga farko ya bi saboda haka idan kana son samun karatu mai yawa da kuɗi mai yawa ya zo da wuri sai a yi rabiya to biyu ka samu kuɗi ka ƙara samu to haka yake yi sannan yana da garkin tumaki idan ka zo ka ce masa amma aihuwa shikenan zai dauki rago ya baka sai a sa dan suna Muhammadu saboda yayi fana a cikin Muhammadiyya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kiransa wato Abi Muhammad bai da dan suna Muhammad amma dai saboda fana cikin suna Muhammadiyya haka yake malami ne mai kyauta kware daga fito shi yasa wannan addu'a na sai Allah ya karba sai zama yanzu rasuwarsa shekara sama da 2000 amma duk shekara sai an samu malamin da zai yi risala sharhi saboda haka risala take da sharhi sun fi 2000 duk shekara sai wani malami ya tashi ya mata sharhi to wannan ya sharhi risala ne ya faɗi abubuwa masu yawa kai to abu na gaba sai ya kawo cewa tunda masabar malikiya ne wai Imam Malik yace Imam Malik malami ne ya kawo sharhin yace ya kamata a ce dukkan wanda yake cewa shi dan malikiya ne ya san wai imamin sa wai Imam Malik din to na farko ya kawo masaba wato nasaban Imam Malik shine Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr bin Harith bin Gaiman har zuwa ainihin Harith bin wa huwa zu asbu al-Humayr ya kawo cewa ne Imam Malik shekara ta 93 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato dai shi Imam Malik kuma sai shi a karnin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni karni bazi cikin karni shine karni na to karnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai Imam Malik wato shekara 93 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake shi a madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daga iyaye masu girma guda biyu mahaifiyarsa kuma ita ce Aliya binti Sharif al-Azdiya Imam Malik ya tashi a cikin birnin Madina mai haske wacce ta ainihin ya tashi a lokacin Madina tana cikin tashin tashe da ilimi a lokacin a wannan lokaci tana haske da ilimi ita ne mabogan ilimi da ma'arifa malaman Madina a wannan lokaci su ne matakin farko wanda za a ce kai kafa hujja da su wurin fatawa da sanin fiqh da sanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya bude idonsa akan atharun nabawiyya akan tarika wasu abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari dan shi ma Imam Malik daga cikin abin da ya gada ya gaji mudin nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana wani malami yazo suna magana yake cewa ai mudin nabi da ake amfani da shi a yanzu a zamanin ba irin mudin nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci Imam Malik yace a irin sa ne yace a sai Imam Malik ya shiga gida ya dauko masa mudin nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaga na manzon Allah kaga irin wanda muke amfani da shi ne to saboda haka ya gaji wasu abubuwa na asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Imam Malik ya bude idonsa a cikin wannan bi'a wacce take cike da abubuwa manyan malaman musulunci saboda haka ya zama Imamul Ayyima ko Imamul Darul Hijra ya zama shugaban malamai sannan Imamul Darul Hijra Imamin Madina
sannan Imam Malik da ya tashi ya shagala da neman ilimi na hadisi da ilimi na asar kakansa Malik kakan Malik kakansa Malik bin Abi Amir yana daga cikin manyan tabi'ai wanda yake karɓo ruwaya daga Sayyidina Umar bin Khattab da kuma Usman bin Affan da Talha bin Ubaidillah da Ummu Aisha da Abu Hurairah da Abu Hurairah a kakan sa yana ruwaye daga wannan saboda kai Imam Malik zai karbo ma hadisi ya ce ma daga babansa daga kakan sa daga Umar sannan ya hadda shi alqur'ani a farkon rayuwarsa kamar yadda yake a wurin malaman hadisi gaba daya suna fara haddace alqur'ani ne kafin hadisi sannan mahaifiyar sa ya ce mata wato kaje wurin Rabi'a ka koyi ladabin sa kafin ilimin sa saboda wasu malamai wani malami don kaje adab naki dabi'ar sa halin sa zaka fara koyo kafin ilimin sa to mashi suna cewa kaje wurin Rabi'a kaje ka koyi ladabin sa kafin ilimin sa sannan Imam Malik ya zauna da Ibn Harmus tun yana shekara wato ya zauna da shi shekara 7 ya lizimci nafi ya amfani da Imam Nafi duk da ma hidati duk da zafi nafi nafi malami ne mai zafi kwarai da gaske sai ta Ibn Shihab malamin sa ne malamin Imam Malik ne sannan nafi malamin sa ne yace amma shi ya zauna wurin nafi saboda zafin sa sun kasa jituwa yana da zafi kwarai da gaske musamman ya gane karatu shi to amma Imam Malik yayi hakuri ya amfani da shi kwarai da gaske sai sa dukkan ruwayoyi ma da ake karbo daga nafi wanda yake inganci shine na Imam Malik wanda aka karbo daga Malik saboda ya lizimci nafi duk da zafin sa Imam Malik yayi hakuri ya lizimce shi ya imantu da shi sannan bayan wannan Imam Malik malamai suna cewa kana Imamun Nafi ba da Umar Zaid bin Thabit wanda yake jagoran mutane bayan Sayyidina Umar shine wato Zaid bin Thabit sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa Abdullahi bin Umar yace to wa kaza an Zaidu wahid wa 20 rajula mutum 20 da eh ne suka karbi ilmi daga Zaidu sannan waɗannan mutum 21 sai ilimin su gaba daya malamai guda uku suka karbi ilmin shine Ibn Shihab da Bukhair ibn Abdullah da Abu Zinad waɗannan malamai dukan su su kuma duka ilmin su sai Imam Malik ya gaje shi wa tara ilmu haula kullu ila Malik Imam Malik sai ya dauke ilmin waɗannan gaba daya bin Anas rahimahullahu saboda haka abu na karshe Imam Malik malami ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishir da zuwansa ba kawai ya zama malami ce ce ba dama manzo Allah ya bishara da zuwansa yace daga cikin abin da Allah yake bace Imam Malik wani sa bai samu wannan ba daga cikin malamai mushtaidai shine hadisi mashhuri wanda Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an yadruba an-nas akbad al-ibli wa la yajiduna ahadan alaw min ahli al-madina an kusa akai wani lokaci wanda mutane za su ringa fita nisan tafiya su yi tafiya ta musamman ba za su samu malamin da ya kai malamin Madina ba shine Imam Malik sannan Abi Musa al-Ash'ari ya karɓi hadisi marfu'i yace mutane za su fita daga gabashin duniya zuwa yamma suna neman ilimi ba za su samu malamin da ya kai malamin Madina ba shine Imam Malik yace wannan malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi masana wanda ake nufi da wannan malamin Madina shine Imam Malik saboda ba samu malami kamar sa ba wato kamar Abu Abdullahi Malik shine abinda wanda ake nufi da shine Imam Malik shine alimul Madina malaman da suke ittifaqi kan wannan wanda suke masaba malikiya da wanda ba sa malikiya kamar Ibn Jurayj da Ibn Uyayna da Abdurrahman bin al-Mahdi da wani su duk suna ittifaqi wannan wanda ake nufi shine Imam Malik bin Anas wadda malami ne wanda aka samu almajiran sa wanda ya kafa malamai wanda za a ce musu almajiran fa malamai ne sannan ya kafa malamai 1300 ko sama da 1300 wanda kowa ya koma garin su wasu sun koma Andalus wasu sun koma Magari wasu sun koma sauran garurukan musulunci daga cikin su cikin almajiran nasu akwai Abu Hanifa almajiri Imam Malik ne Abu Hanifa akwai Abu Yusuf akwai Muhammad bin Hasan akwai Imam Shafi'i shi ma babban almajirin Imam Malik ne akwai Lays bin Sa'd akwai Auza'i akwai Ibn Jurayj akwai Ibn Shihab akwai Sufyan bin Uyayna akwai Ibn Hisham bin Urwa bin Zubair akwai Sufyan ats-Tsauri da irin waɗannan malamai su ne fa almajiran Imam Malik din za mu tsaya nan saboda lokaci za mu tashi akan shaidan malamai akan Imam Malik malaman lokacin sa abinda suka faɗa akai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على سيدنا النبي وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.